munajjid. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya, ya kara masa hakuri akan jarabawa, kuma ya fitar da shi daga cikin wannan jarabawa. Idan ƴan uwa suna biye da mu a satuttuka da suka gabata, mun gama shimfiɗa da muka gabatar a cikin majalisi guda uku wanda ke da alaƙa da zuciya, da irin cututtukan da suke kama zuciya, da kuma magunguna akan haka. Abin da ya rage mana kai tsaye shine sai mu shiga cikin wannan littafi. Kamar yadda kaga sunan wannan littafi, silsilatu mufsidatil qulub, ma'anan silsila wato wani kaman chain haka, wani zobe wanda ke haɗe da ɗan uwansa, wani abu wanda ke haɗe da wani, yana haɗe da wani, yana haɗe da wani. Wato waɗansu darussa ne malam ya gabatar da su, duk cikin waɗannan darussa suna bayani ne akan cututtuka da ke kama zukata. Duk yadda ake rashin dace ɗaya daga cikin cututtukan nan ya kama zuciyar ɗan adam, to zai matar da zuciyar. In kuma aka yi sa'a kila ko da bai matar da zuciyar duka ba, ya sumar da zuciyar, ko kuma ya raunana ta, ta kasa cimma babban maƙasudin da Allah subhanahu wataala ya samar da ita din shi. Shine bautan Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Hakanan kuma idan wannan cuta ta kama zuciya, za ta gurɓata alaƙa tsakankanin shi da mazuwa duniya, waɗanda suke rayuwa a cikin wannan duniya. Idan wannan cuta ta kama ran ɗan adam, sai ka ga ya koma maƙetaci, ya koma azzalimi, ya koma mai son kai, ya koma mai son rai, ya koma dai duk wani abin da zai iya gurɓata alaƙa na zamantakewa, yana iya sifantuwa da irin wannan sifa. To shi yasa malam a farkon wannan littafi sai ya ce ga cuta ta farko, alhawa ita ce cuta ta farko da malam ya kawo a cikin wannan littafi. Ma'anan alhawa kamar yadda yake malam zai kawo fassarar shi a gaban nan kaɗan insha Allahu ta'ala, amma abin da ake nufi da alhawa shine son rai, ko son zuciya, ko son kai, duk ana fassara alhawa da shi. Wato a taƙaice, kafin mu je inda malam zai fassara ma'anan son rai, ko son zuciya, ko son kai, wato ma'anan shi shine zuciyan ɗan adam, ko ko mutum ya gudanar da zuciyan shi zuwa ga abin da take sha'awa, ya gudanar da zuciyan shi zuwa ga abin da take sha'awa. Wato akwai, kamar yadda muka yi bayani a cikin shimfiɗa, alaƙa mai ƙarfi tsakankanin ash-shahawa da alhawa. Ash-shahawa, in muku manta ba, mun yi bayanin cewa shine buƙatuwa ne na rai, abin da rai take karkata zuwa gare shi a zubinta. To hawa shine ma'anansa, wato mutum ya ƙosar da buƙatuwan zuciyarsa, sawa'un wannan abin ko ya dace ko bai dace ba. Bal a mafi yawan lokaci ma abin da ake kira hawa shine ƙosar da buƙatuwan zuciya ta hanyar da bai dace ba. Wani lokaci akan faɗi hawa ana nufin wato ko da abin da ya dace ɗin, a larabce yakan iya ɗauka, amma a mafi yawan lokaci za ka ga idan dai ana nufin a ce hawa, kuma a cikin abin da ya dace, to wani lokaci sai ga sai an mishi ƙaidi. Kamar wani hadisi, duk da kasancewar hadisin da'ifi ne, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Aka ce hawahu taba'an lima ji'tu bihi. To kaga wannan lokaci hawan yana iya zama mai kyau kenan, yana iya zama mare kyau. To wani lokaci in suka yi itlaqin shi, ko kuma in ce a mafi yawan lokaci in aka yi itlaqin aka ce hawa, abin da ake nufi shine mummunan son rai, karkatar zuciya zuwa ga abin da take so, ababi mai muni. Shi yasa wato son rai, jama'a, cuta ce mai makantarwa, cuta ce mai kurumtarwa, cuta ce wacce take idan ta kama mutum, to takan canza mishi haƙiƙanin yadda al'amura suke. Idan ta riga ta kama mutum, mutum yana iya ganin abin da yake fari fat, ya ce mishi baƙin ƙirin, yana iya ganin baƙin ƙirin, ya ce mishi fari fat. cuta ce wacce take idan ta kama mutum to ta bude mishi kofar duk wani fasadi, ta bude mishi kofar duk wani rashin mutunci, ta bude mishi kofar fitina a duniya da kuma fitina a cikin addini. Sarrai ko san zuciya cuta ce wacce take idan ta riga ta kama bawa to za ta gadar mishi da mummunan makoma, mummunan mafuskanta. Duk inda ya sa gaba to zai sa gaba ne a cikin mafi munin mafuskanta, in kuma zai sadu da makoma zai sadu da mafi munin makoma a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Hassan al-Basri yana da wata magana da yake cewa al-hawa sharru da'in khalaqa qalban, sarrai ko san zuciya ita ce cuta mafi sharri idan ta kama zuciya, domin kamar yadda muka ce takan juyar da al'amura gabaki daya, takan maida sama ƙasa, ƙasa ya koma sama. Shi yasa duk wani kafirci ma da kaga an yi to yana da alaka da bin san rai fa hawa, domin da Allah subhanahu wataala ya kaito mana batun samiri a cikin alqur'ani mai girma da annabi Musa ya kalubalance shi, dan ne kai wannan mummunan aiki, ka kera gunki na dan maraƙin sa kake ranyi mutane akan sabota masa, menene babban hujjarsa? Wa kadhalika sawwalat li nafsi, haka nan raina ta biya mun, ba shi ne ma'anar alhawa din ba, san rai raina ne ta gaya mun in yi haka, da haka ran shi ne ta gaya mishi shirka da Allah, ya kuma kiranyi mutane akan su shirka da Allah, sai ya fada kuma cikin shirka da Allah. Kaga dai a cikin zunubai, dangogin zunubai, ai babu zunubi mafi hadari kaman shirka da Allah, to ga inda san rai ta kiranyi wasu zuwa ga shirka da Allah. Idan ka tsama shirka da Allah, zunubi mafi girma a duniya babu kaman zubar da jini da kisan kai, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya babu labari a cikin suratul Ma'ida, wancan bawan Allah da ya kasa dan uwansa me Qur'ani ya gaya mana akan sa, fa tawa'at lahu nafsuhu qatl akhihi, ran shi ne kawai ta bukaci haka, take ranye shi akan yazo ya mata da'a ya kashe wancan, sai ya sallama mara ya bita, sai ta kai ga kuma ya ji ya kashe dan uwan shi, amma karshe ne Allah ya ce fa asbaha minan najimin, sai fada cikin masu nadama, kuma tun daga lokacin ya dauke zanimin duk wani wanda yake san kai a doran kasa, duk wani wanda yake san kai tun daga ranan da shi yake san kan, to sai Allah ya bashi zanubin kisan kan kamar yadda zai ba wanda yake san kan a duniya. Rayuka nawa aka zubar akan zalunci, to duk wancan wanda yake san na farko fa yana da wannan zanubi, me ya haifar mishi da wannan? Ya miƙa maran shi wuya ya sallama mata, gashi ta kai shi ta bawo. Shi yasa idan cutan san rai ta riga ta kama mutum, to kar ka tambaye shi makanta, kamar yadda Ibn Taymiyyah ke cewa wato sahibul hawa yu'nihi hawahu, ko yu'nihi alhawa wa yusunnuhu, duk wani mai san rai to san ran nan yana makantar da shi, yana kuruntar da shi, sai ta ganin kamar mutane ba su gane shi ba, yana san rai ko yana san kai ko yana son zuciya, yana ganin kamar duk mutane ba su gane ba, bayan kuma mutane suna ganin suna ta kallon shi mummunan kallo, amma irin shi ya rufe, ana faɗin mummunan abu akan shi amma kunnin shi ya toshe, kenan baya gane haqa'iqul umur, ababe ma da suka dace a gane su bai gane su. Kuma cikin manya-manyan abin da za su gadar ma mutum da ɗaukaka da daraja a wurin Allah, idan Allah ya taimake shi ya warke daga wannan sarra, to mabudi ne na cin nasara shine kuma qur'ani ya kawo wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa ya hana marai wannan sarran nata ya hana ta sarra sai aka ce fa innal jannata hiya al-ma'wa makoman shi ita ce aljanna Allah ka sanya mu cikin irin waɗannan mutane kafin mu shiga cikin wannan babin kuma dan tsaye mu bibi rayuwar mu tukuna mana dan mu gane irin yadda san kan ya kashe mu gabaki daya musamman a rayuwar Najeriya Najeriya ƙasa ce mai arziki ko matalauciyar ƙasa ce me ya maida mu cikin yunwa da kakani kai san rai ko san zuciya waɗansu ƴan tsararu ne suke neman su ƙosar da buƙatuwar zuciyarsu sai su hana mutum miliyan goma amfana mutum ɗaya sai ya hana mutum miliyan goma amfana da haƙƙinsu shi kaɗai yana son wannan haƙƙin don haka idan ka ga shugabanni suna zaluntar talakawa san rai idan ka ga shugabanni suna fifita kansu akan talakawansu san rai ne duk wani zalunci da kake gani a cikin babin mulki to san rai ya haifar da shi san rai ya haifar da shi idan ka ga wani mai mulki yana cewa tunda wani ba dan jam'iyya na bane ba za a yi mishi ba ko da ya cancanta ba za a bashi haƙƙin shi ba ko da yana da haƙƙin menene wannan san rai ne to ka kiyasta sauran matsalolin da ke faruwa a cikin babin mulki to ga matsalan san rai da san zuciya irin yanda ya je faɗan Najeriya da arzikin Najeriya amma bai samu gatan da zai samu ilimi kyauta ba da arzikin Najeriya bai samu gatan da zai samu lafiya kyauta ba da arzikin Najeriya bai samu daman da zai samu tsaro kyauta ba da arzikin Najeriya bai samu gatan da za a tsare mishi jinin shi ba kai in ka dauki ad-daruriyatul khams waɗannan lalurori guda biyar wanda yake duk gwamnatin da ta kasa tsare ma al'umman ta wannan gwamnatin ta tashi aiki ta saraya a tsare addini a tsare rayuka da jinani a tsare dukiya a tsare abin nan mutuntaka a tsare tsatso duk gwamnatin da ta kasa kara wannan gwamnatin banza ne to kuma ku gaya min a irin rayuwar da muke yi a Najeriya gwamnatin kuma ta tsare waɗannan abubuwan rabon da gwamnati ta tsare ma al'umma waɗannan abubuwan tun shekaru can da suka gabata ba akan wannan gwamnatin kawai ba addinin ba a ɗauke shi da kima ba dukiyar gatanan cin ta ake yi bil batil waɗansu su ci da alƙalami waɗansu su ci ta hanyar sata waɗansu su ci ta hanyar fashi da makami waɗansu su ci ta hanyar bokanci kowa dai da irin hanyar da yake ci da haka dukiyar ba ta samu kariya ba jina ne ba su samu kariya ba daga rigimin boko haram kawai zuwa yau shekara kamar 12 mutum 100,000 ne kake jin an salwantar da jininsu duk me ya jefa mu cikin wannan hawa san rai da san zuciya to idan ka kyale harkan mulki ka zo harkan zamantakewan aure man duk mijin da kaga yana zaluntar matarsa hawa san rai da san zuciya akwai namijin da ba ma ya iya zama da matansa ya tattauna da ita ya ɗebe mata kewa ta hanyar tattaunawa ta faɗi ya faɗi ta faɗi ya faɗi wannan ba shi daga cikin haƙoƙan zamantakewan aure akwai namijin da ba a iya yin wannan amma kuma yana da daman da zai fira a waje wannan menene hawa san rai da san zuciya akwai namijin da ba zai ba matan shi abinci mai daɗi ba amma zai fita waje ya je ci wani abinci mai daɗi ai wannan zalunci ne kowa san wannan ba a ce sai lalle duka irin abin da kace ta ci ba amma jinsin abin da kace ita ma ta ci in kace abinci mai daraja ta farko ita ma ci mai daraja ta farko, in kace mai daraja ta biyu to wajibi ne kace da ita mai daraja ta biyu. Amma bai yiwuwa kai kace mai daraja ta farko ita kuma kace da ita mai daraja ta hudu, zalunci ya faru. Me ya haifar da irin wannan? San rai da san zuciya. San rai da san zuciya. Idan ka ga namiji ya ki adalci tsakankanin matayen shi guda biyu zuwa gaba, yana da wata ƴar lele. In ta yi daidai, ta yi kusko, ta yi daidai. In ta yi kusko, ta yi daidai. Yana kuma da ƴar bora. In ta yi daidai, ta yi kuskure. In ta yi kuskure, ta yi kuskure. Me ne haifar da irin wannan fitinan da zalincin? San rai. San rai. To haka nan ka kiyasta sauran zamantakewan gidan aure. Wannan matsala ta haifar da ka je kotuna ka ji irin yadda ake matsaloli da kes na aure. Wani alkali ya gaya mini cewa an kashe aure tsakankanin ma'aurata a shekara ɗaya ne, gaya mun kawo wani ya faɗi adadin hankali ba zai ɗauka ba. Hankali ba zai ɗauka ba. Mutuwan aure kuma duk in ka je za ka ga hawa ne. Wani lokaci san ran daga mijin, wani lokaci san ran daga matan. Duk ba wanda bai nashi irin san ran. Duk nau'o'i ne na cututtukan da suke kama zukata. Shi yasa kullun gamanin yanzu a gidajen aure sulhu kawai muke yi. Kullun sulhu kake yi. Iyaye dattawa kullun sulhu suke yi. Ke dai ki haƙuri, ke dai ki zauna lafiya da mijinki. Ke dai ki haƙuri, ki nemi ladanki gurin Allah. Kai dai kai haƙuri, kai dai ka daure. Ko ba don komai ba ka bari ta zaman ƴaƴanta. Haka zaman aure ya kamata ya zama? Zaman ƴaƴa? Zaman soyayya da ƙauna da ɗebe ma juna kewa. Amma san rai ya gurɓata wannan. Shi yasa a gidajen aurenmu, wato ina cikawa matsalolin ne, ba muna magana akan aure ba ne in kun fahimci ni, amma ina son ku gane haƙiƙanin irin yadda matsalan da san rai ya jefa mu ne kafin mu shiga cikin babi. Idan ka ji ana wance ina son ki, inni uhibbuki ya habibati ya azizati my dear my love, kafin aje gidan auren ne. Kafin aje gidan auren ne, in ana gida duk ana yin wannan. In aka je gidan auren fa, waɗannan kalmomin suna yiwuwa. Mene haifar da haka? Hawa, san rai. San rai. Na gaya muku akwai wani bawan Allah da na ciro 1,000 na bashi, na ce ka kira matanka, mun yi wani tafiya ne, ka kira matanka kawai ka ce wance I love you ga 1,000. Ya ciro waya ya kira, assalamu alaikum, ina gajiya, ya yaran suna nan lafiya lafiya? Kin gani? Bari dai zan kira ki. Na ce to ban 1,000 ta. Amma wallahi tana gida waɗannan kalmomin ai mai sauki ne. To menene ya zaizaye wannan soyayyar har ta koma yanzu ba iya I love you dinnan? Hawa, an ta zaman haƙuri ne, wannan na cutar da wannan, wannan na cutar da wannan, da san rai ba da kuskure ba, har soyayyar ta fita ga baki ɗaya. Shine naji a Sheikh Ibrahim Duwaish, wani babban da'iya malami a ƙasar Saudiya, yana bada bayanin cewa wani saurayi ya yi aure masoyiyarsa wanda yake ƙauna yake so. Akwai irin honeymoon ɗin nan da suke kira ash-shahrul asal. Suka fita, idan mutum ya aure sai ya ɗauki matan su ɗan je yawon buɗe ido a ɗan kewaye kuma ƙasoyin duniya, a ga yadda duniya ta sa gaba. Galibi sai a ɗan sauka a wani hotel haka, tun daga certificate ɗinku na aure ga komai ba wani matsala. Ya ce to suna cikin, sun zo za su shiga wannan hotel ɗin, sai matan sai ta ɗan turgude ƙafa da yake dene ne. Ya ce subhanallah, ya kama ta ya riƙe ta, yana sallallin, yana ba ta haƙuri, yana lallashinta. A lokacin nan ana ƴan kwanaki da aure. Matan take faɗin wannan da bakinta. Sai bayan shekara ɗaya sun fita dai za su je ɗan wannan yawon shin iska. An samu ijaza safiya irin lokacin da ake long vacation din nan. Lokacin zafin rana ne sukan ɗan je ƙasashen da suke da sanyi. Irin su Ta'if, irin waɗannan ƙasashen da yake akwai sanyi. Sai a ɗan ji haka a ɗan cika shi. Kun gane? Ta ce suka je wannan hotel ɗin da suka sauka bare da suka yi aure. Ya ce lokacin da suka zo za su hau benin nan. Kawai sai ƙafanta ya sake turguɗewa irin yadda ya same ta a lokacin da take amarya. Mijin ya riƙe ta yana sallalani yana ba ta haƙuri yana lallashinta. Amma cikin shekara ɗaya. Kun sa abin da ya gaya mata? An ce amiya mata shofi? Ke makauniya ne ba ki gani ne? Bara riƙe ta yana lallashinta yana ba ta haƙuri yana ba ta magana. Amma yau yana faɗin an ce amiya? Ke makauniya ce? Mata shofi ba ki gani ne? Menene cinye wannan soyayyen cikin shekara ɗaya haka? Hawa. Kun gani har yanzu wani abu ne sananne a cikinmu nan. Ban cire muku kowa ba da dattawanmu da matasanmu. Kowa ka tambaye shi ya yanayin zaman gidan aure sai ya ce maka zaman haƙuri ake yi. Ai zaman haƙuri ne. Haka Allah ya gina gidan aure gidan haƙuri? Akwai abubuwa guda uku da Allah ya kawo. Litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Kun janye wannan magana haƙuri anan? Litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan. Ah, wanda yake I love you a waje yanzu ga gara ta samu a gida? A da fa ba za a iya wasa ba, amma yanzu za ku yi wasa. To me ya cinye mana wannan? Hawa. Ku gane irin yadda san rai ya zaizaye mu ga baki ɗaya mai da mu fafa lolo. To irin waɗannan matsalolin ne kuma idan ka je cikin family. Ga babba a family. Ana kimanta shi, ana girmama shi. Amma san rai ya sa ya haɗa gadon ƙannin shi diya ci. San rai ya sa yana da kuɗi amma ya kasa ɗaukan nauyin ƙanninsa. Sai karatu ko banza dai kila in ya mutu sai riƙe mishi nashi ƴaƴan. San rai sai ka ga gida har gida a waje kana ganin babban gida. Gidan hakimi wani, gidan excellency wani, gidan honorable wani, gidan malam wani. Amma dukkan ƴaƴan gidan a rabe yake. Ina faɗin wannan na tabbatar da kowa gidansu yake kallo. Alhamdulillah akan wannan matsalan ba wanda zai ɗaga kai ya kallo gidan wasu. Kowa gidansu yake kallo. So da haka idan ƴaƴan gidan suka taso sai su ce ai mu ma ba a yi mana ba. Da haka su ma sun gaji ɓanna. Za kuma su gadar na bayansu da ɓanna. San rai ya zaizaye mu. Duk nasosan da ake magana a kan taimakon miskini, taimakon maraya, to shi ba zai ma 'yan gidansu ba. Har akwai wata sananniyar makarin magana na Hausawa, ai wani igi a inuwan giginya ne. ‘Ya'yan gida ba sa shaida kawai sai dai ya je waje abin da zai riya. Ai ta yaban shi akan ƙarya bayan Allah cewa a tazal qurba haqqahu wal miskina wa bin sabili. San rai shi ya gurɓata wannan zumuncin da ke tsakankaninmu ba ce mu kekeniya. Ba nufin alkhairi ga juna, san rai ne. Kai idan dai da za mu tsaya mu ce mai tabitin yadda san rai ke gurɓata rayuwa, to sai ma mu yi shekara biyu ai ba mu gama ba. Saboda duka matsalolin al'umma kenan za mu ɗauko muna tattaunawa. Amma da yanzu wannan na ɗan ba da wani hoto ne ga shuwagabanni, da zaman gidan aure, da zamantakewa tsakankaninmu da mazumuntanmu. To ka kiyasta mun sauran. To idan ka gane wannan ita ce matsalar san rai, to kenan za ka gane ashe cuta ce mafi girma, babu cuta sama da ita a cikin cututtukan da ke kama rai. Kuma duk zuciyar da ta kamu da wannan cuta shi kenan. Ko ba ta mace murzu ba, to za ta yi rauni, ta suma, za ta zama ba za ta iya ƙulla komi ba, ba za a iya cimma komi da ita ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu. Bari mu karanta abin da malamin ke cewa. Malamin ya ce muqaddima, alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai gabaki daya. Ar-Rabbu mun san ma'anar shi shine al-Khaliqu al-Maliku al-Mudabbir, wa'innan sifofi guda uku sune sifofin rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala, halitta, mallaka, jujjuya al-amura. Babu wanda ke da wannan sifan sai Allah. Duk wanda ka tambaya wane ne ya samar da kai daga rashi, ya san Allah ne. Jesus bai yi wannan ba. Ko Jesus ya yi wannan? Inda ka tambayi Kirista waye halicce ka, zai ce maka Jesus, sai dai ya ce maka Allah. To bai cancanci bauta ba kenan. Bai cancanci bauta ba. Dan haka Rabbul Alamin shine Ubangijin talikai gabaki daya, shi ya halicce su, shi ya mallake su, shi yake jujjuya al'amuransu. Shine zaka ji Malam Abubakar Guni yakan ce khalqan wa mulkan wa abidan, shi ya halicce su, shi ya mallake su, kuma shi yake jujjuya al'amuransu. Jujjuya al'amuran nan ya ɗaukaka wanda ya ga dama, ya ƙasƙantar da wanda ya ga dama, ya talauta wanda ya ga dama, ya azurta wanda ya ga dama, ya girmama wanda ya ga dama, ya tozarta wanda ya ga dama, ya kashe wanda ya ga dama, ya rayar da wanda ya ga dama, ya saukar da ruwa lokacin da ya ga dama, ya ɗaukake shi lokacin da ya ga dama. Duk waɗannan abubuwan cikin haƙƙoƙa ne na rububiyyar Allah subhanahu wa ta'ala. To al'alamin shi ne talikai gabaki ɗaya, duk abin da ba Allah bai na cikin al'alamin. Da wuta da aljanna suna cikin al'alamin, sama da ƙasa suna cikin al'alamin, mala'iku da aljannu da mutane da dabbo duk suna cikin al'alamin. To Allah, godiya ga ta tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin talikai gabaki ɗaya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, tsira da amincin Allah. As-salatu sal abinnan salati, wassalam sallama, sallama da aikowa ya sani shine assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu fa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ma'anan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine kana roƙon Allah ne yayi kyakkyawan yabo akan Annabi sallallahu alaihi wasallama. To da salati da sallama sun tabbata akan mafi ɗaukaka cikin manzannin Allah gabaki ɗaya salawatullahi wa salamu alaihim. Manzannin Allah da annabawan Allah suna da yawa, kamar yadda ya zo a cikin hadisi Hassan, annabawan Allah sun kai mutum 124, manzannin Allah sun kai 315. Annabi ya ce jammul ghafirun, wannan adadi ne mai yawa, adadi ne mai yawa. Manzanni sun kai 315, annabawa 124. Ila an fahimta. Malai cewa ne ne wannan ashrafil mursalin din, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, shine annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mutanen gidansa da sauran sahabbansa gabaki daya. Malai ce amma ba'd, wa in sama malai suka ce shine faslul khitab, wa atina wal hikmatu wa faslul khitab, wadan suka ce amma ba'd shine faslul khitab, yayin da kai muqaddima kai yabo ga Allah da abinda Allah ya cancanta sai ka ce amma ba'd, to ka tantance kenan. Yanzu an gama wancan muqaddima ne, to za kuma a shiga cikin madaran zanci. Haka waɗansu malamai suka fassara wancan. Amma dai mahama kullun shay'in, faɗin amma ba'du to sunna ce daga cikin sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ga duk wanda ke khutba ga mutane, wanda yake addressing din mutane, yana mutane jawabi. Idan ya yabo ga Allah ya salati ga annabi ya ce amma ba'du, sunna ce daga cikin sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallama. Har a cikin sahih al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya buɗe babi babin cewa liman ya ce amma ba'du. Yawwa, malai ce fa inna tiba'a al-hawa 'anil khairi saddun, yace kaga bin san rai, bin san zuciya, 'anil khairi saddun, ita ce babban abin da take karkatar da mutum daga dukkan alkhairi. Subhanallah, duk abin da zai karkatar da mu zuwa alkhairi, wannan abu masoyin mu ne ko maƙiyi ne? Maƙiyi ne. Wanda za ka zo, bari in baku misali don ku gane alkhairin, wanda za a zo a yi maka kyautar naira miliyan 2 ko 3 sai ya maka tsurku, an zo da kuɗin faga shi, ina wani za a baka naira miliyan 2 ka jajaye, sai ce ku kyale shi kawai da Allah. Aba wannan sai ya hana a baka miliyan 2 nan, ya kake jin zaka dauke shi sai ka ji wani ya ce Allah bazan ta umunta da shi ba har abada fa akan miliyan 2 kenan koda duniyan ta wuce kwana miliyan 2 kai ba za ka manta da shi ba akan miliyan 2 ko kuma wani yaje yana neman aure har an yi ittifaki za a baka an ce ka zo za a daura maka aure wani yaje ya maka kutun gwila ya hana sai ka ji wani ya ce Allah bazan manta da shi ba har abada ko fa ya samu wata mata har ma da yaya amma yana nan ba zai manta da wancan ba to waɗannan alkhairai kenan na zahiri da kake kallo to ina wanda zai hana ka samun alkhairin ke gurin Allah jannatin na'im akwai mafi girman maki kaman wannan to shine ma da yake ce maka ittiba'ul hawa bin san rai bin san zuciya anil khairi saddun shine mafi girman abin da ke karkatar da mutum daga alkhairi to kamar yadda na bada misalin nan kar ka dauka ma wai alkhairin a lahira kawai a cikin aikace-aikacen addini har a cikin aikace-aikace na duniya dubi irin misalin da muka bada a farko bin san rai ya sanya mutum ɗaya ya cinye dukiyar mutum miliyan 3 na 'yan Najeriya sai ya kasance yana cikin azaba mu ma muna cikin azaba da haka alkhairin ma da zai samu da dukiyar bayi da ita kaman kai yanzu zaka iya zama a duk inda kaga dama ka kishingeda a bakin titi sai maka yi bacci a ginka da Ramadan sai ka zo masallaci kai itikaf baka tsoron kowa sai Allah wanda ya cinye maka miliyoyin kuɗin nan ba zai iya ba zaka shi ma ga kuɗi a hannu amma an cire mishi alkhairin na tsohon zuciya ga kuɗi a hannunsa amma an cire mishi alkhairin ya taka da kafa daga nan ya tafi fada ba zai iya ba kai akwai wanda yake saboda ya zalunci al'umma har matansa yana tsoranta ba za ta yi abinci ta bashi ya ci ba akwai ukuban da ta wuce ta kai ga mutum yana jin tsoron matan shi yana jin tsoranta yana jin za ta iya kashe shi cikin manan don Allah akwai wanda yake jin yana jin tsoron matan shi za ta iya kashe shi in ta kashe shi ta gaji ne ta gaji littafi in littafi ne in za ta kashe ka ta gaji littafin bismillah baka zalunci kowa ba baka tauye haƙƙin kowa ba Allah ya isa mutane bai maka yawa ba akwai wani bawan Allah yana da kyauta la shakka yana da kyauta yana da sakin hannu amma ya zalunci waɗansu alhazai ya hana su sukuni yadda ya hana su dawowa daga aikin haji wallahi kamar ina ganin alhazai a lokacin nan karfe ɗayan dare ba zan manta ba ina ganin waɗansu wani ya zo yake tashin ƴan uwan shi ku tashi mu je mu dawafi mu tsine mu wani ne mishi Allah ya isa akan zaluncin da ya mana kuma duk akan kuɗi ne wallahi mutanen da suka ce Allah ya isa Allah ka tsine mai Allah ya isa ba a gama operation ɗin aikin hajjin nan ba shi ma sai da ya bar duniya to idan ya ɗauka samu biliyan 5 to ina amfanin biliyan 5 ɗin abinda Hausa suke cewa ina amfanin baɗi barai an kai baɗi amma kai kana mace ai kai da bane da baɗi duk ɗaya ne a gurinka to shine nan malin ke gaya maka cewa din san rai yakan karkatar da kai daga alkhairi alkhairin duniya da alkhairin lahira wata damuwa ta wuce kana da rashin lafiya amma baka da asibitin wanda zai iya duba ka a ƙasan ku sai ka yi tafiya kilomita 7,000-8,000 wai sannan za ka je asibiti akwai ukuban da ta wuce wannan ai ya kamata a ce ne in ka tashi nan ka je ABU nan kofan doka ka shiga asibiti a duba ka dawo gida a gidanka amma sai ka yi visa sai ka yi tafiya a jirgi kilomita nan kusan awa 7,000-8,000 sannan ka je Ingila ko ka je Germany a duba ka sannan ka dawo ni a wuri na wannan ita karan kanta ukuba ce ukuba ce Allah ya gantalar da mutum ya ta gantali akan hanya malai ce walil aqali mudaddun bin sarrai tana kishiyantan hankali kenan hauka ne duk abin da ya zama kishiyan hankali me ne kenan hauka ne kamar yadda muka yi bayani bin san rai sai ya sa mutum ya zama mahaukaci amma bai gane ya zama mahaukaci ba saboda idan a lissafi ne na ɗan adam yana da abin da zai ci yau ya ci gobe ya ci shekara ɗaya shekara goma shekara ashirin in zai ƙara shekara ɗari a duniya yana da abin da zai ci idan ƴaƴan shi za su ƙara shekara ɗari a duniya suna da abin da za su ci amma yana nan akan wata naira miliyan biyu uku huɗu biyar zai iya baran baran da kowa zai iya ɓatawa da masoyan shi zai iya ma kisan kai a kai wannan mutum akwai alamar hankali a tare da shi kaga idan da za mu samu yalwa ɗauka a ce kana da miliyan biyar ai sai ka kwana ɗari ba ka fita to ka fita ka je kai migar ka zauna ka huta illa in ka tashi ka gama karatun alƙur'aninka bayan asuba ka kwanta kai bacci in ka tashi ƙarfe goma kai walha ka ɗibi girki misali ka gani ka ɗan fita ka je kai zumunci ka ɗan je bakin ruwa ka ɗan shakata in yara sun tafi makaranta da kai da mai ɗakinka kun ɗan ci kun ci kashe kun ɗan kau da ƴan matsaloli da ke tsakankaninku menene rayuwar ta wuce wannan rayuwar ba ta wuce wannan ba to amma yana nan kullun zuciyar shi tana ta farfasa ya zai ya sake samu abin da ya samu ya zai ya taskace su akan wannan ya rabu da mutane wani hamma ta ba zai iya zama da ita ba saboda neman dukiya duk wanda aka haramta mishi zama da mata saboda neman dukiya to wannan dukiyar ukuba ce a gurin shi ba daɗi ba ne kana ganin yanzu kawai ka ɗan samu wata 50,000 inda za ka ɓoye ta kawai ɗakinka sai zama ka shaƙaƙi ka ɗauko sai ka sa ƙasan matashi ka kai da matsala bari dai ka gani sai ka ce bari in sa ta haba ai ukuba ce dukiya asalinta ukuba ce in ta wuce buƙata wallahi dukiya in ta wuce buƙata ko ukuba ce kuma shedan ba zai bari mai sukuni ba sai ya ta'azabtar da zakatanmu nikan ta bada wannan misalin da ya faru tsakankanya da wa'ansu matasan ɗalibaimu a Kaduna nake tambayansu wa suna ta batun ne Allah ya kawo kuɗi Allah ya kawo kuɗi ya shek Allah ya kawo kuɗi sai nace to kuma tsaya mu tattauna maganan kuɗin nan dan ni ma ina da buƙata amma bari a zo a yi tahlili kai wane kamar kuɗi nawa kake nema nace Allah ya shek kamar dai miliyan 100 nace very good yayi miliyan 100 ka kyauta kai fa galibin su miliyan 100 suke nema sai nace to mu dawo mu bibi abin da za ku yi da miliyan 100 kamar kai me kake so kai da miliyan 100 ce Allah ya shek kuri da an abu ne baitan wasi'an jamilan nace ko jayyid kamar na nawa yace kamar miliyan 3 wannan magana ta kai kamar shekara ya kusa 10 yace kamar miliyan 3 nace yayi aka rubuta miliyan 3 sai me sayyaratain jamilatain wane 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 na nawa nawa yace na miliyan 1 motoci guda biyu ke nema na miliyan 1 muka kyasta miliyan 2 sai me ne yace ya shek zauja jamila irin wa'annan dai nace shi ma kyasta kamun ka kashe nawa ya faɗa adadin abin da zai kashe duk ya gama tarkata lissafin shi bai wuce naira miliyan 13-14 ba to duk cikan ɗaliban haka suke sai na ce to sauran miliyan 80 da wani abin mai za ku yi shi ya shek suna nan dai a cikin account na ce to na ji suna cikin account ɗin sai a yi mai da su to ai kila wani abu zai taso na ce aka kawo kila ai baka san abin da zai taso ɗin ba tun da ƙaddara ce kila kuma ba zai taso ɗin ba me za ka yi da su shi dai a dai bashi a cikin account to wannan ɗabi'an hankali ne ko ɗabi'ar rashin hankali ɗabi'ar rashin hankali ko ku yi ta gina abin da ba za ku tara abin da ba za ku cinye ba ku gina abin da ba za ku zauna ba sai alamar rashin hankali to shi yasa anan sai ya ce maka san rai yana kishiyantar hankali li'annahu yuntiju min al-akhlaqi qaba'iha saboda yana haifar da munanan ɗabi'u in ka ɗauko ɗabi'u to san ran nan yana haifar da mafi muni daga cikin ɗabi'u kamar yadda muka yi magana ƙeta daga san rai hasada daga san rai ne kai kana son ne kullum ka zama a sama sai kaga wani Allah zai mishi falala wacce za ta dan ramana ka sai ka rika jin zafi kana ganin wallahi wannan abin da Allah ya yi bai dace ba ya za a bashi wancan wancan ai bai kamata ba ne kamata a tara ma gidan mu ya kamata a tara ma irin shi ne matsalolin da kake gani a ofisoshi ga mutum shine babba a ofisa yana samun albashi mai kauri yana samun allowance masu kauri amma an zo yanzu ana son a tura waɗanda za su je seminar sai ce a sa sunan shi ga talakawa a ƙasan shi mutum 100 kowa ya cancanci a bada sunan shi amma ba zai yarda ba sai ya sanya talakawa da ke aiki a ƙarƙashin siki ta gunaguni suna mishi Allah ya isa yayi ba bakeri akan abin da yake haƙƙinsu ne irin wannan matsala ce za ka ga a gidajenmu a family house sai ka ga akwai wanda Allah ya mai rufin asiri zai iya siyan fili a waje ya gina ɗaki ya bar makanshi shi ma ya samu ya aure ya shiga daga ciki a harshen ku ko matasa yaki yana nan dai ma kifi na fihi abada wannan ɗakin da ya gada guri tunda kakan shi ya rasu ba zai tashi ya baku guri ba kaga ƴaƴan gida suna ta Allah ya isa a zuciyarsu wani yana da hali amma ya ki tashi ya bar mana ɗaki ya kuma ki tashi kuma ƴaƴan gidan suna ta Allah ya isa kuma Allah ya isa nan sai ya bi shi dan ya sa ƙeta da san kai da san rai hawa kenan sai ta gadar da miyagun ɗabi'u wa yuzhiru min al-af'ali fada'ihaha sai ta bayyana miyagun ɗabi'u ɗabi'un Allah wadai ɗabi'u masu walakantar da mutum in yana da su haka nan bin san rai ke bayyana irin waɗannan ɗabi'un daga wasu sai kaga kiri-kiri mutum ya zo ga ƴaƴan shi ga ƴaƴan makwabtansa sai nuna maka ni ƴaƴana kaɗai na sani sai ya ba su sai ce ku shiga ɗaki ku ci ba abin da ya dame shi da makwabta don Allah akwai ɗabi'an tozarci da ya wuce wannan ɗabi'an tozarci da ya wuce wannan kai baka san kowa ba sai ƴaƴanka ina ƴaƴan yayyinka da ƙanninka ba abin da ya dame ka da su ballantana ƴaƴan makwabta kuma a gidanku gaya nan ana ta wani ka zo ka taimaka ba abin da ya dame ka wani lokaci ma ƴaƴan gidan naku marayu ne kaga dai ko ba komai ai ka taimake su saboda ka samu ɗaukaka a wurin Allah da ni da mai tallafa ma maraya haka muke a aljanna manzon Allah ya ce ba abin da ya dame shi shi ta maraicinsu ai laifin ubansu ne me yasa ya mutu haka aikin shi ke nunawa in ban da ya zama sakari ya tsaya mutu to kai ma ustazu in kai ustazu ne kai ma honorable in kai ma honorable ne wallahi ana nan zaka zo wurin sai an zo kai ma inda wancan yayi wawanci ya yadda ya mutu ya bar ƙanana wallahi kai ma zaka mutu ka bari ko ka bar ƙananan ko ka bar manya amma ka mutu ana faɗin alkhairi a kanka ana faɗin alkhairi a kanka mutane suna jin ƙishin rashin ka a duniya in abu ya faru a ce da wani na nan da ya yi kaza darajanka kenan a wurin Allah amma da mutuwanka da rayuwanka bai amfani danginka da komai ba sai ka zama baka da wani amfani kenan san rai kenan da san zuciya waya ja'alu sitaral muru'ati mahtukan bin san zuciya yakan yayi yakan keta sitara na mutuntaka akwai ɗabi'u na mutuntaka wanda ya yafi da su za a ganshi a matsayin mutum nagartacci to idan mutum ya sanya san rai sai wannan sitaran da take bashi kariya a ganshi a matsayin mutum sai ta yayi sai ya zama ya bi san ran shi mutunci kuma ya zabi ga dattijo ko ga wani mai mulki ko ga wani mai dukiya amma yana bin ƴaƴan makwabta yar shekara 18-19 ta rena shi ta ɗauke shi a matsayin wani dadaro kai kana ganin shi kamar mutum ya sa babban riga da ƴar cike da wando yana zazzare ido sai wata ta ce maka ma bari in kira sakaran ka ji sai ta kira shi sai ka ji sakaran kuma yana marerece mai ƴar ƙaramin yarinya ba kuma da aure ba sai dai da shedanci ba duk ba shine ittiba'ul hawan ba din san rai muna fadin cututtukan mu ne sai dai ku hakuri koda ina fadota ina dama ta ba dadi ni ma ka nake dama wan ba dadi kuma ka za mu kyankyama ba dadi haka za mu kyankyama ba dadi baicin baicin da na gaya muku wata waɗansu kalmomi da waɗansu mutane suka yi a kudancin Kaduna da ake magana akan yawan yaƙe-yaƙe da zubar da jini rigiman addini yayi yawa tsakankanin kabila kaza da kabila kaza lokacin da ake tattauna da su waɗancan kabilun irin kalmomin da suke faɗi ba daɗi taya za a yi mutane iri kaza su riƙa zuwa suna bibiyan ƴaƴanmu sai su haifa ƴaƴa kuma su banmu da su su tafi ba wani tallafi da ke shiga tsakankaninmu da su wai waɗansu mutane ne suke zuwa suna zinace-zinace da ƴaƴansu kuma idan suka yi ciki suka ƙale su da ƴaƴan shi kenan shine sai su taso su gaya ma ƴaƴansu iyayenku a gari kaza da gari kaza da gari kaza suke wannan ya haifar da ƙiyayya da gaba tsakankanin waɗannan ƴaƴan kamar yadda muke faɗi harshenmu ƴaƴan shegun da iyayensu na shegantaka sai suka kawo mafita kawai su masa kashe su su ƙwaci haƙƙinsu rigar mutunci bai zube ba rigar mutunci ya zube yau a ce arne yana da abin da zai goranta baka arne fa an ga an samu matsala a ce yau arne yana da abin da zai maka goyi kuma kai ka san abin da ya faɗi gaskiya ne rigar mutunci ya zube me ya haifar da wannan bin san rai da an takura zuciya wani hannafsa anil hawa an takura zuciyar nan ba a bi san ran nan ba to da arne ba zai gaya maka baƙar magana ba zai maka habaici ba zai goranta maka ba kun fahimta jama'a Allah ka shiryar da mu wa madkhala sharri maslukan bin san rai shine ke bubbude kofofin sharri kuma ya bude hanyar abisu wannan wata ita takaitaccen shimfiɗa ne akan san rai da irin matsalolin da take haifarwa duk wani sharri to bin san rai shike bude kofan ya dora ka akan kwalcan sharri ko da ke san rai ba ta da kwalta sai dai hanya mai gargada mai ƙayoyi amma kuma idan ka ya rufe kunni ya dode sai mutum ya ta bin waɗannan wahalhalun ba tare da ya gano yana cikin uquba da azaba ba malai ce alhawa matsiyatul fitna kai san rai san zuciya ita ce abin hawan fitina duk wata fitina da kaga ta faru to an hau bayan san rai ne aka isa zuwa gare ta mun tattauna da wani malami a ƙasar Saudiya cikin malamanmu muna tattauna da shi akan matsalan Boko Haram hatta kai ga asalin Boko Haram kun san asalin Boko Haram ba a Najeriya aka haife ta ba Boko Haram ta samo asali ne daga ƙasar Misra tun zamanin su Jamal Abdul Nasir wani shugaban ƙasar Misra wanda da ɗan Ikhwan ne suna gwagwarmayan addini sosai ɗan cikin gida ne sosai ba bare ba ne akan cewa in aka kafa gwamnati to za a musuluntar da ƙasa to da aka kafa gwamnatin sai kuma ya koma yana mai hudu aiki kuma ga shi ɗan cikin gida ne ya san masu gwagwarmayan Ikhwan ɗin haka ya sa aka riƙa kamo su ana azabtar da su ana kai su gidan yari to daga nan ne aka samu waɗansu matasa suka fara tunanin to in dai haka gwamnati take to aiki ma a irin wannan gwamnatin haramun ne karatu a jami'o'insu haramun ne kai dole a fito a yaƙi irin waɗannan shugabannin ba Boko Haram kenan ba to daga Misra aka samu ta mu kwance aka kawo mana nan Najeriya ai sai da aka ci aka cinye ma tukuna an gama gwagwaguye waɗan abin da ya rage kafafun ne sannan aka kawo mana Najeriya to muna tattauna akan shi sai yake cewa to kai a fahimtanka menene ya haifar da matsalan wannan Boko Haram din sai nake ce mishi ina fahimtan rashin nagartaccen akida ne yace ba shi bane sai yace zaluncin shugabanni da san rai kuma idan ka zauna kai nazarin wallahi sai ga ko Boko Haram din Najeriya zaluncin shugabanni haifar da ita a kashe muku mutum kuma a hana ku kuka ai duk inda aka tunkuɗa ka bango dole ka kai kai maka dawo ka kai haji ko Boko Haram din Najeriya zalunci da jin san rai in dai a ka'ida shine in mutum yayi laifi a kama shi a kai shi kotu kotu tayi mishi hukunci ko ba haka yake a ka'ida ba to wannan ba a kai shi kotun ba kawai sai aka bindige shi ba zai motsa zakatan mabiyan shi ba to irin wannan bin san ran gayi nan tunda aka bi san rai shekara 12 zuwa 3 gayi nan har yau ba mu fita daga cikin tashin hankali da bala'i ba tunda aka zalunci waɗanda aka zalunta waɗansu ba za su iya haƙuri ba suka ɗauki makamai ko irin waɗannan filani da ake ganin suna garkuwa da mutane Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli yana da alaƙa dai da zalunci da tuni an ɗauki nauyin masu addini suna shiga riga suna karantar da su addini ana gina musu makarantun ana ba su ɗan abin da ya kamata a ba su da yanzu waɗannan ragan filanin ba masaukaiya ne na aji waɗanda aka kidnapping ɗinsu ba sai dai ya zama majalisoci ne na ilimi Shehu Usmanu ba fila ce ba ne akwai wanda ya jihadi a ƙasar nan kamar Shehu Usmanu to ya aka yi filanin yanzu suka canza daga kan turban kakansu an ba su da zalunci an ba su da jahilci ba a karantar da su ba da san rai akwai wani ƙauye da muka taɓa zuwa can waɗansu shekarun baya a cikin kafar abin nan kaciya can cikin ƙauyen sai ga wani masallaci da wani tsoho wannan tsohon ya ce wannan masallacin tun zamanin Saddauna da ya zo da shi da Malam Bakar Gumi suka yi mana da'awa muka karɓo musulunci suka ba mu tura manzannuwa da kaza da kaza da kaza suka gina mana masallaci tun da suka bar ƙauyen har yanzu ba mu sake samun wanda ya zo mana da'awa zuwa ga Allah ba yace shi yasa wannan masallacin ma ƴaƴansu ba su ma san ko me ba addinin musulunci in darasa ya narki kawai ya tsufa an daina yayin shi to duk waɗannan ƙofofi ne na san rai da haka in ka ga zalunci ya faru a cikin al'umma in ka ga rashin zaman lafiya da gurɓacin abubuwa to an bi san rai ne aka yi zalunci daga nan kuma sai Allah ya haramta ma kowa jin daɗi da aka ga fitintunu nan menene ya haifar da fitintunun nan mun hau doran bin san rai ne ga kuma ga fitintunu nan sun mamaye mu Allah ka shiryatar da mu bari mu dakata anan saboda yanayin lokaci ba irin wannan karatun zamu yi mu littafin ba karatun zai dan fi haka sauri amma yanzu wannan shimfiɗa ne akan babin san rai ina son kowa ya gano cutar ne hakikanin yadda take in ka gane ta da kyau to ko da mun yi sauri a cikin karatun littafin insha Allah ta'ala karatun zai rika bayyana maka karara ba irin wannan salon karatun zamu rika yi ba insha Allah ta'ala so muna fatan abinda muka faɗi daidai Allah ka bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka Allah ka warkar da mu daga wannan katafariyar cuta na sarrai Allah ka warkar da mu daga wannan cuta Allah ka nisanta mu da miyagun ɗabi'unta Allah ka nisanta mu da ababen kunyin da ke ƙarƙashinta Allah ka nisanta mu da miyagun hanyoyin da ake bi a isa zuwa gare ta da miyagun makoman da take haifarwa Allah ka warkar da mu da shugabanninmu da malamanmu da ɗalibanmu da matasanmu da mazanmu da matanmu Allah ka warkar da mu daga wannan katafariyar cuta Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka shirya mu ka shirya mana zuri'anmu Allah ka albarkace zuri'anmu bayanmu ya Allah ka ƙara mu wannan gari namu albarka da sauran garuruwan musulmi Allah ka tunkuɗe mana dukkan sharri da sauran garuruwan musulmi ka raya da mu akan shari'a ka karɓi rayuwarmu akan shari'a a ranar tashin alƙiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.